sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Ibrahim Kalima Si Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Alhamis 23 ga watan Satumba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da shi ga Ibrahim da kanin labarai.
To Baballe, dubban ƴan Mali sun yi zanga-zanga kan tituna a birnin Bamako jiya Laraba wacce take zagayowar ranar da kasar ta samu yancin kai daga Faransa. Barazana mafi girma da Amurka da sauran kasashen yammacin duniya za su fuskanta bayan jinyewar Amurka daga Afghanistan ga iya bullowa daga kungiyar ta'addanci ta ISIS shiyar Afghanistan. Shugaban Amurka Joe Biden da shugaban Faransa Emmanuel Macron sun amince su yi ganawar keke da keke wata mai zuwa a Turai da zumar dinki barakar da ta faru tsakaninsu kan wani gagarumin cinikin jiragen ƙarƙashin ruwa.
Kanin labaran kenan. Yayin da shugabannin kasashen duniya ke ci gaba da muhawara a taron Majalisar Dinkin Duniya a birnin New York na Amurka,
yace sama da ƴan Afirka miliyan 30 ne suka fada cikin tsananin talauci a shekarar 2020. Lallai tasirin annobar COVID-19 akan Afirka yayi matukar muni.
A Najeriya, rashin maida hankali kan shawo kan matsalolin tsaro da ya addabi wasu yankunan kasar ya fara haifar da daukar doka a hannu, inda wasu fusatattun matasa a jihar Sokoto suka kone a gidajen wasu manyan jami'an gwamnatin jihar.
Kuna kuna yanzu abinda ake mai ambar labarin kasa ya faru. In ka tafi duba rahotanni na rikutar wajen jihar shekara 8 tun ina jin abin matahi, muna gani ne duk komai an kai sai na hadin shi cewa an kai iya katar ambar labari. Wanda kan sallama shi ne girma.
Kamar kowace rana Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdi ke gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya ga labaran. Dubban ƴan Mali sun yi zanga-zanga kan titunan birnin Bamako jiya Laraba wacce take zagayowar ranar da kasar ta samu yancin kai daga Faransa. Masu zanga-zangar waɗanda akasari ke adawa da abinda suka kira shiga shirin ba shanun kasashen waje sun yi macin nuna goyon bayansu ga sojoji, yayin da shugaban Mali na wucin gadi Kanar Asmi Gaita ke fuskantar matsin lamba daga yammacin duniya kan ya soke yarjejeniyar tsaro da ya cima da wani kamfanin tsaro na kasar Rasha mai suna Wagner. A tsawon makon da ya gabata, kasar Faransa musamman ta bayyana damuwarta kan rahoton cimma yarjejeniya da aka yi tsakanin Mali da Rasha ta samar da sojojin haya wajen 1,000. Wannan zaɓin zai zama ware kai a cewar ministan tsaron Faransa Florence Parly yayin ziyarar da ta kai Mali ranar Litini. Barazana mafi girma da Amurka da sauran yammacin duniya za su fuskanta bayan janyewar Amurka daga Afghanistan ka iya bullowa daga kungiyar ta'addanci ta ISIS shiyar Afghanistan ba daga alka'ida ba, duk da daddaɗiyar alakar da ke tsakanin alka'idar da Taliban. Babbar jami'ar yaki da ta'addanci ta Amurka ta gaya ma 'yan majalisar dokoki jiya Laraba cewa a yayin da duka kungiyoyin ta'addancin biyu sun maida hankali ne kan yadda za su wanzu a yankuna, idan ana maganar kungiya mai alaka da ISIS ko ISIS Khorasan, al'amarin ya madara haka. Damuwata takamaimiya ce kan ISIS Khorasan da kuma yadda ta samu kwarin gwiwa bayan harin ranar 16 ga watan Agusta, abinda daraktar cibiyar yaki da ta'addanci ta kasa Christian Abizaid ta faɗi yayin wani zama na sauraron ba'asi kan irin barazanar da Amurka ke fuskanta kenan. Shugaban Amurka Joe Biden da shugaban Faransa Emmanuel Macron sun amince su yi ganawar keke da keke wata mai zuwa a Turai bayan tattaunawa ta waya da suka yi jiya Laraba da zumar kwantar da hankalin juna biyo bayan takaddama kan wani babban cinikin jiragen ƙarƙashin ruwa. A wani bayanin da fadar shugaban Amurka ta White House ta yi bayan tattaunawar ta waya, ta nuna alamar yin da na sani game da yadda aka yi wannan yarjejeniyar ciniki inda Amurka da Burtaniya za su sayar ma kasar Australia jiragen karkashin ruwa guda 8 masu amfani da karfin nukiliya. Wannan ya sa kasar ta Australia ta yi watsi da yarjejeniyar da ta cimma da Faransa a shekara ta 2016 ta sayo jiragen karkashin ruwa 12 masu amfani da mai da lantarki akan dala biliyan 66 daga wani kamfani wanda gwamnatin Faransa ke da hannun jari ciki. Shugabannin biyu sun amince cewa da a ce an yi tuntuba a bayyane tsakanin kawayen kasashen da abin ya shafa kan abubuwan da Faransa da sauran kawayen mu na Turai ke muradi da al'amarin ya fi haka kyautatuwa a cewar fadar ta White House a wata takardar bayani.
Madalla an jima kadan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu, amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin mu da taron majalisar dinkin duniya karo na 76 a nan Amurka. Shugabannin kasashen duniya na ci gaba da bada jawabi a taron kolin majalisar dinkin duniya a birnin New York, inda abokin aikin mu Baba Yakub Makeri yake halartar taron. Ga kuma rahoton da ya hada mana daga New York.
Shugabannin kasashen Afirka da dama ne suka yi jawabi a rana ta biyu a taron kolin majalisar dinkin duniya, sai dai bayanansu sun fi mai da hankali ne akan batun coronavirus da batun raba rigakafin annobar tsakanin kasashe. Shugaban kasar Kenya Uhuru Kenyatta ya ce ya kamata batun raba rigakafin COVID-19 daidai wadida a duniya ya zama babban abin da yaki da annobar zai fi mai da hankali kafin duniya ta yi sara a wannan yaki da COVID-19. Shi ko shugaban Ghana Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya bayyana yadda annobar COVID-19 ta yi wa tattalin arzikin Afirka illa.
More than 13 million Africans fell into extreme poverty in 2020.
Ya ce sama da 'yan Afirka miliyan 30 ne suka fada a cikin tsananin talauci a shekarar 2020, kana wasu miliyan 40 kuma ka iya fadawa cikin talaucin. Lallai tasirin cutar akan Afirka ya yi matukar muni.
103 million African jobs have been lost.
Ayyukan yi miliyan 100 ne aka yi asararsa a Afirka. Ya ce mafita ɗaya ita ce yi wa kimanin kashi 70 cikin 100 na al'ummar Afirka rigakafi cikin ɗan lokaci, kamar yadda aka yi a wasu wurare na duniya. Hakan zai taimaka a idon.
In the shortest possible time, as has been done elsewhere in the world.
Baicin babban taron majalisar dinkin duniya akwai taruka da dama kuma da ake gudanarwa, inda wasu manyan jami'an gwamnatocin kasashe ke yi domin kai masu saka jari a kasashensu. Gwamnan jihar Zamfara Bello Mutawalle shi ma ya yi kokarin kasa hajjarsa domin samun masu zuba jari zuwa jiharsa. Sai dai ya fara mana bayani ne da ƙaryata rahotanni da ke cewa ya shigo nan Amurka ne saboda matarsa ta haihu.
An yi magana Atlanta, yanzu wani gari muke. Muna New York ko saboda haka magana ce ta yan siyasa, kuma wannan ai in ka bi a matsayinka na shugaba ba za ka in ka ce sai ka yi ma abin da mutane ke faɗa ba za ka zo ka yi aikin da za ka yi, sannan kuma a matsayina na gwamna shi ke nan babu abin da zan ce a duk wani jiha ce in kuma jiha in zamna, ai babu wanda zai yi wannan. Sannan gwamna nawa annan, gwamna Sokoto ya zo, gwamna Ekiti ya zo, na Plateau ya zo, na Niger ya zo, mutane da yawa sun zo, gwamnoni sun zo, so ni shi ke nan don daidai ina jin tsoron ka a ce in zo ka yanzu. So wannan kai tabbatun su wasu ne ke ba su kuɗi suna faɗar wannan, kuma wannan ba zai taɓa rarrazan da ni ba.
Menene babban dalilin ga wannan ziyara da kai a New York?
Ka san abin da ya kawo mu. Mun zo wannan taro na United Nations Assembly, kuma kaga mun ta mitin da different group da sauransu. Gwaza ma muna da mitin da za mu yi da ita Deputy Secretary General wadda 'yan Najeriya ce, wanda kuma dukkuna ta ne. Sannan kuma kaga da muka ta side mitin na yadda za mu yi da mu samu inda za shigo jihohinmu, da kuma harkar tsaro yadda za a taimaka mana a kan matsayinmu na shugabanni, ya za a taimaka mana mu samu abubuwa na za su kawo mana tsaro a ƙasarmu ta Najeriya da kuma jihata ta Zamfara.
So mutanen da kuke ganawa da su akan wannan bukatun ya kake ganin amsawar da suke?
Suna amsa alhamdulillah, domin mai mitin da wasu ma'aikata suna kokarin ya za a yi su shigo jihar Zamfara domin samun abubuwa na albarkatun kasa, wato mineral resources kenan, wanda kuma akwai ma masu kamfanin Tesla da muka yi zama da su, motan nan da ba ta aiki da man fetur tana aiki da wuta, akwai abin da suke nema a Zamfara, kuma suna neman mu ba su invitation, kuma za mu ba su invitation za su zo Zamfara su gani.
Akwai kuma sauran shugabannin Afirka da dama da
sai jawaban su a cikin 'yan kwanaki masu zuwa cike har da shugaban tarayyar Najeriya Muhammadu Buhari Baba Yakubu Makeri sashen Hausa da muryar Amurka daga birnin New York a nan Amurka
a gaida Baba Yakubu Makeri ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC ga Ibrahim ya dawo da labaran duniya kashi na biyu
Tubaballe, Prime Minister Burtaniya Boris Johnson ya gana da shugabar majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi jiya Laraba. A ginin majalisar na Capitol a matsayin wani bangare na yada zango da yake yi a birnin Washington DC. Da farko, Johnson ya gana da wasu 'yan majalisar dattawa a ranar. Prime Minister na Burtaniya ya gana ranar Talata da shugaban Amurka Joe Biden a fadar White House a matsayin wani bangare na yada zango a birnin Washington din. A bayan fagen taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya da ake yi a birnin New York yayin ɗaukar hotuna da manema labarai Pelosi ta bayyana cewa ta magana da Johnson a makon jiya a London lokacin taron G7 ta yaba da ɗaukar nauyin taro kan dumamar yanayi da Johnson ya yi wanda za a yi a Glasgow Scotland daga ranar 1 zuwa 12 na watan Nuwamba Jiya Laraba, Amurka ta fara ƙara azama wajen mayar da bakin hauren kasar Haiti zuwa kasar su da take yi ta jiragen sama daga jihar Texas. Duk da yake kuma ana barin wasu dubban 'yan kasar Haiti suna shiga Amurkar bisa sharaɗin cewa za su gabatar da kansu a ofishin tantance batutuwan baki masu shigowa cikin kwanaki 60. Nan take dai ba a san ko me yasa jami'an na Amurka ke mayar da wasu daga cikin 'yan Haiti zuwa kasar su ba a yayin da kuma ake ma wasu su rajista ana kuma kyale su akalla na tsawon makonni don su zauna a Amurka 'yan Haiti kimanin 14,000 ne dai suka kwararo daga Mexico zuwa Del Rio dake kan iyaka a jihar Texas dubban 'yan kasar Haiti ne dai aka bar su suka shiga Amurka a 'yan kwanakin nan Bisa ga rahoton kamfanin dillancin labarai na AP, wanda dori ne kan rahoton muryar Amurka na shekaran jiya Talata, mai cewa an saki ɗaruruwansu. A ƙarshe, wasu 'yan bindiga sun buɗe wuta kan wata mota mai ɗauke da wani babban hadimin shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a cewar rundunar 'yan sandan ƙasar. Zelensky wanda yanzu haka ke birnin New York na nan Amurka wurin taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya faɗi a wani faifan bidiyo cewa za a maida abin da ya kira gagarumin martani ga abin da wani babban jami'in gwamnati ya kira yunkuri na kisar gilla ga mai baiwa shugaban ƙasa shawara Sergei Shefer yayin da babban jami'in ke cewa mai yiwuwa harin wani sako ne ga Zelensky kansa Wani hadimin kuma na shugaban kasa Mykhailo Podolyak ya ce harin wani martani ne kan wani yunkuri na takaita tasirin masu fada aji a kasar. Zelensky ya ci zaben shugaban kasa ne bayan da ya yi alkawarin yin fito na fito da masu fada aji a kasar da kuma almundahana.
A gaida Ibrahim ka Almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya rashin yin azama da magance matsalolin rashin tsaro na ci gaba da haifar da wasu matsaloli na daban waɗanda su ma idan ba a kula ba kan iya zama wata babbar barazana nan gaba abinda ke nuna hakan shine yadda al'ummomi ke daukar doka a hannunsu da sunan an tunzura su akan rashin tsaro kamar yadda aka kona gidajen wasu jami'an gwamnati a jihar Sokoto Daga Sokoto Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Da radewa wasu jama'a ke ganin cewa tura ta kai bango akan matsalolin rashin tsaro a Najeriya, domin al'ummomi na ci gaba da yankewa kansu hukunci akan abin da suke ganin yin sa kan huce haushin da suke da shi akan matsalar. Irin hakan ne yake faruwa a Sokoto dake arewa maso yammacin Najeriya, inda wusatattun mutane suka afkawa gidajen kwamishinan tsaro Kanal Garba Moyi Isa da Nasir Kingo Birna Isa dake garin Na Isa. Da yake waɗanda ake tuma da hannu ga afkawa gidajen suna hannun jami'an tsaro. Na tuntuɓi wani ɗan garin na Isa kuma shugaban rundunar adalci a jihar Sokoto Bashir Altine Guyawa ko me yake gani ke ingiza matasa yin hakan
tana da alaka da irin hushi wanda talakawan wannan yanki suke yi game da ainihin shugabanninsu na karamin hukumar mulki na Isa da ganin cewa ainihin kalawan nan dan bindiga shi na dai sagare su awaye gari ya mako kusa gare su bayan gari kuma shine musu dokar daidai kuma babu wani yunkuri wanda suka domin kare al'ummar su.
Rundunar ƴan sanda ta Najeriya ta bakin kakakinta a Sokoto ASP Sanusi Abubakar ta tabbatar da aukuwar lamarin.
Muna nan muna ta bincike akai sannan kuma mun riga mun miki arrest kuma wanda suka aiwatar da wannan abu an san su yanzu haka ana kan kama su ɗaya bayan ɗaya.
Na samu zantawa da sarkin gobir na Isa Nasiru Ahmad na biyu wanda aka bubbuge fadarsa.
To amma sun yi sun gaskiya ba mu yi ba ba mu yi kokari ba ga tsaron su ko wani abu Ubangiji ya sani Allah ya sani a shekara ta 13 nanu cikin ta 14 ina mulkin su amma mutum guda ba zai kwa shi ga wanda sarkin gobir zan ta nira 10 to wanda ba zalunce ko ku da kuɗi kuma zan cikin gari sai in yi muku zalunci in sa hannu ta wani abin da yake na haramci na wanda yake ba mai kyau ba ba na wata haka na kuma ba in ka duba ba na so a cikin sarakuna yanzu abinda aiki mai ba da labarin kasa ya faru in ka take duba rahotanni na da kuma gwamnatin jihar shekara 8 tun ina jin abin ga ta hi muna gani ne duk komai an kai sai na faɗi shi cewa an kai ina ka ta ba da labari wanda ka salama shi ne girma.
Har wayo na tuntubi kwamishinan tsaro wanda aka kona gidajensa biyu amma ya ce ba zai maganta ba saboda ƴan sanda na bincike a kan batun. Amma wasu bayanai da na samu daga ɓangarensa sun zargi shugaban ƙaramar hukumar mulkin Isa da turawa a aukawa gidajen saboda an kama motarsa ta ofis a Zamfara ana kaiwa ƴan bindiga abinci da wasu kayayyaki da ita shi ne yake so ya huce haushi a kan kwamishinan. Na kuma tuntubi shugaban ƙaramar hukumar Abubakar Yusuf Dan Ali a kan wannan zargin da ake masa.
A matsayina na shugaba wanda an kaba jagorancin jama'a wanda ya bani wannan dama shina nan ba shi kwana ba ya an gaji kuma shi ba zalunci ya kai ba kuma zai tabbatar da gaskiya. Tabbas zanga-zanga da ta faru a Isa ina cikin garin Isa an kai ta amma ba san an yi ta ba. Kawo zargi na a cewa sanadiyar an ce an kawo motata tana kai abinci wani wuri ga ƴan ta'adda bayan ni ina yaƙi da ƴan ta'adda ga to yanzu wannan ya zama wani cin mutunci da cin zarafi zuwa gare ni kuma ni ba da haufi wanda sun kai abin gaskiya ikon Allah sun zo sun faɗi cewa su sun ka shirya abin su kuma ga manhajsu amma ba ta gari sun shigo sun yi musu abin da ba daidai ba.
Masu sharhi akan lamarin yau da kullun da yana ganin cewa sakacin hukumomi akan tsaro shine yasa karaman magana ta zama babba har jama'a na nemawa kansu mafita. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za iya sauraron matashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka sauka baiwa
saurari. Assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka fara tattaunawa da masu ruwa da tsaki kan al'amuran da suka shafi zamantakewar iyali da nufin ganin irin darasin da za a koya daga abin da ya faru da matashiyar da aka yi wa aure tana da shekaru 13 lamarin da ya kai ga rasa rai. Yau ma muna tare da barista Badiha Abdullahi Mu'az daya daga cikin lauyoyin da suke kai komo musamman kan al'amuran da suka shafi iyali da Dr. Musa Abdullahi Sufi na gidauniyar AA Gwarzo da ke ayyukan lafiya da jin ƙan al'umma sai kuma Malam Mustapha Muhammad Dandini wanda ke koyarwa kan al'amuran da suka shafi rayuwar musulmi. Ga jagoran tattaunawar Mahmud Ibrahim Kori.
Dr. Musa Abdullahi Sufi, kuna mu'amala ta harkokin iyalin nan yanayin irin wannan ya kuke tinkara sa misali?
To alhamdulillah, to shi dai ka san ɗabi'ar ɗan adam yana san kyautatawa sannan yana tarbiyyar tasiri akan kowane ɗan adam. So haka zalika yara da suke tasowa tarbiyya tana tasiri akan su wurin yin abubuwan da za su yi a rayuwarsu amma kuma shekaru su ma suna da tasiri irin nasu. So mu abin da ke kallo idan aka yi magana akan aure na wuri ko auren dole ko makamancin wannan da suke faɗa abu ne da watakila yadda yake ma a zamanin da yanzu labarin ya sha bamban saboda al'amura na wasu yaran tun suna ƙanana suna so su zama sun yi karatu suna so su zama likitoci, suna so su zama malaman makaranta, wani abu da suke kallo a rayuwarsu da suke so su bawa tallafin kansu a rayuwa. To abu na farko shine duk sanda aka samu targado a irin wannan, kuma ya hada da wakilin tarbiyyar da su yaran za su samu, ba a same ta inda ya kamata ba, to fa suka samu kansa irin wannan ga yarinta, to komai na iya faruwa. So shi yasa muke kallon rawar da iyaye suke takawa kwarai da gaske wurin tarbiyyar yara tun suna kanana. Ya kamata yara tun suna shekara 10 su rika bambance dalilin ba daidai ba, sannan iyaye kuma su kasance wurin shiga gaba, wurin fahimtar abin da ƴaƴan suke so da wanda ba sa so, musamman durin dora su da fayyace musu ga injin. Shi yasa ko a fina-finai na Turai, duk wani film da za ka ga an saki na Bature sai an saka maka ga dan shekara kaza zai kalle shi, ko kuma dan shekara kaza bandi shi a ciki, duk mai akin na maka cewa wannan abun iyaye masu saka lura. So abin da muka gano gaskiyar magana shine yawanci yaran nan da ake musu irin wannan a wannan zamani na aure, abin ma da yake fara kawo ta'azzara abin da ke ciki shine suna samun kansu kamar a matsayin waɗanda aka yi musu fyaɗe a daren farko na haɗuwar su. Wasu daga cikin mazan da suka fi su girma suka same suna ganin su ƙanana, suka kokari farkon haɗuwar nan sai an yi ta ƙarfin bala'i a zo ai. To idan da tsanar da abin da ba sa so ne aka yi musu, to wannan kaɗai yana iya tazara abin ya ƙaru da kashi 100, saboda wannan abin da aka yi musu da basu tunanin sababu saba da shi ba aka yi musu. Kaga dama akwai rashin san a farko, saboda yaro shi wani sa'in a lokacin wannan shekarun ya tsana ta bi masa, kace zaka hada shi da wani mutum dan adam a matsayin soyayya, saboda ita suke wasa ita suna wannan. So abinda muka kalla anan shine tasirin saboda tunanin karfin zuciyar su da kuma abubuwan da suke ji na labarai na soyayya da sauran abubuwa, takila in ma sun yi wannan tunanin kenan, amma dai yaran ta tunana. So dan haka inda ake sakin layin kuma gaba ɗaya ma shine mashawarta. Idan misali iyaye sun ce ga abin da za su yi idan su ya rufe saboda wani dalili, to ya kamata a ce daga cikin ƴan uwa ko makwabta su ma su ba da gudunmuwa wurin fitowa da su waɗannan iyaye, nuna musu cewa ga abin da ke, saboda yarinya da muke magana akan ta yanzu shekara 13 a wannan zamanin, magana fa da ake jikinta ma bai kwarin da za ta ɗauki juna biyu. Saboda kila irin matan da ake da su a da da suke da juriya da kunya da yanzu, na yanzu fa ba iri ɗaya bane, saboda zamanin ma ya sha bamban. So yasa duk wasu abubuwa da suke da an yi su ba wani wannan da ai san da muna yara ko mu kanmu, ai ba za ka iya tsayawa abokin baban ka ganshi anya ba kai sama ka wuce ba sai ka durkusa har ƙasa. Amma yanzu sai ga wasu ma a zamanin nan daga abokin baban Sanu za su wuce. So ma'ana rayuwar gaba ɗaya ta canza. So don haka su ma ɗannan mutanen abubuwan dole sai an ƙara zurfafa nazari a gane a ina matsalar take, sannan a gane ya za a gyara ta. Amma dai mafi ala a riƙa tabbatar da cewa hankalin nan ya tabbata, kamar da duniya ta ittifaki cewa akwai shekarun da ake ganin an fara mallakar hankali, amma dai kamar da na ce wannan tarbiyya tana da matuƙar muhimmanci ƙwarai.
Barista Dazuni yi maganar hurumi da doka ta baiwa gwamnati yayi wannan afuwa. Doka mai tace ne game da haƙƙin iyalai ko kuma dangin mijin rahama da ta sanadiyar mutuwarsa?
To idan kana wannan maganar, shi laifin nan dama ba fasu aka yi ba, su wannan dangi ƙasa aka yi ba. Shi yasa ko a wajen gabatar da ƙara ba za ka taɓa ji an kira ko mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko wani waye nasa ba, sai dai a ce state versus rahama. Saboda haka ƙasa aka yi wannan laifin, ƙasa ce mai ikon yi mai ikon bari.
Hukuma
aka yi wa, hukuman nan ita za a ce ita ce take ƙara, saboda an taɓa haƙƙin ɗanta kuma haƙƙin ya sallaɗa a kanta ta kare shi. Saboda haka komai nata ne, ita ce mai ikon yafiya, ita ce kuma mai ikon cewa tana da haƙƙin da za ta bi wannan dama jinin ɗanta a gaban kotu. Shi yasa za ka ji ana akwai non-compoundable offenses, akwai compoundable. Compoundable su ne waɗanda ake iya maslaha a ce a yi sulhu a yafi, amma in ka ji an kira non-compoundable to shi ne wanda ba a yafe shi. Ko ka ce ka yafe ko baka yafe ba, dama haƙƙin nan ba naka bane. Amma akwai yanayi kuma da ita kanta hukumar in za ta yi irin wannan afuwar ta kalli dangi, ta kan kalle su ai maslaha da su ta ɓangaren raɗaɗin da suke ji na rashin ɗan uwansu, ai musu ɗan wani ihsani ko kuma a ɗan basu wani abu, misali in yana da iyali ko yana da yara, to sai a duba wannan bangaren shi ya mutu bai bar kowa ba sai dangin sa nakan yi takeici kwarai da gaske idan cases irin haka san taso ko a fyade ko a irin wannan a dinga haƙi amma su dangin zaka ga haƙin nan wani abin duniya suke kalla harka ce ta kaman a dau wani kudi a basu su rage wani radadi kudi suke kalla shi suka fa dauka a haƙin ba haƙin a ce an yi mutum shari'a an kai shi hukunci ya hau kansa ya je ya cinye sarkarsa ya zama abin kallo darasi ga al'umma ba ba shi ya dame su ba so gaskiya haƙin ba nasu bane na hukuma ne hukuma ce kuma tayi abin da ta ga ya dace akan wannan yarinyar saboda dan shekara 13 yanzu yake tasowa
karbakallahu amma hanga ta shira musulunci su iyayen mijin rahama da aka shi akwai wani haki da za su iya da'a wasa ko kuma da ya kamata a ce tunda zance ake na hukuma ta dau mataki kama akwai wani haki da ya kamata a ce hukuma ta kalle su misali
to a ka'ida ta addinin musulunci farko dai a musulunci ba a da damar yafe laifi sai dai in bai je wajen alkali ba in dai laifi ya je wajen alkali saboda ita shari'a ba ta sa bace a musulunci saboda haka in ya je wajen alkali ba a da damar yafe shi sai an yi hukunci hukuncin kuma akwai zabi yanzu kaddara ita wannan yarinya ko a dauki abinda ta aikata kuskure ka daukiya ko a dauke shi amt ganganci ko a dauke shi wani abu da ake cewa shubura amt mai kama da ganganci
to amma akarma kallahu maganar da ake kamar akwai karancin shekaru kuma ana ganin shekarun bai shekarunta ba su kai mizanin da ake abin da ake Hausa ke cewa alkalimi ya hauka
to wannan shi yasa ake cewa yara wajibi ne a sanar da su ilimin addini kafin balaga domin ba kafin balagar ta zo ma sun sani kuma wace ce balagar ma malamai da dama ba su tsaya akan adadin shekaru cewa shekara 18 ba akwai waɗanda suke ganin bai kai shekara 18 ba akwai waɗansu sun ce 15 ne ma akwai waɗanda suke ganin kawai in dai balaga akai magana kamar mace yaushe ta fara al'ada yanzu daga shekara 9 ma suna yin al'ada to in ko shi ne balaga to shekara 13 sun balaga akwai wanda matan sun sani akwai wanda zaka ga shekara 10 ma ta fara al'ada ya danganta da ya take ciki dadin da take sha ko wahalar da take sha
da kuma yanayin halitta
da yanayin halittar da take jikinta sai kaga a shekara 12-13 in ko ita ce balaga dan shekara 13 ya isa hukunci in ko ba ita ce balaga ba adadin shekaru ake yi to a dai ka'ida kowa yayi kisa dangi sai sun biya ko sai an yafi musu
kafin nan madadin bakin namu barista Badiha Abdullahi Mu'az da Dr. Mustafa Abdullahi Sufi da kuma Malam Mustafa Muhammad Dandumi sai madugun tattaunawa Mahmud Ibrahim Kwari da Jimbe Hamza da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin alheri ke muku fata alheri
kai mata su ne duniya su ne dadin
to madalla a gaida alheri yanzu kuma sai labarai a takeice
dubban yan mali sun yi zanga-zanga kan titunan birnin Bamako jiya Laraba wacce take zagayowar ranar da kasar ta samu yancin kai daga Faransa masu zanga-zangar waɗanda akasari ke adawa da abin da suka kira shiga shirin ba shanun ƙasashen waje sun yi macin nuna goyon bayan su ga sojoji yayin da shugaban Mali na wucin gadi Kanar Asimi Gaita ke fuskantar matsin lamba daga yammacin duniya kan ya soke yarjejeniyar tsaro da ya cima da wani kamfanin tsaro na ƙasar Rasha mai suna Wagner a tsawon makon da ya gabata kasar Faransa musamman ta bayyana damuwarta kan rahoton cimma yarjejeniya da aka yi tsakanin Mali da Rasha ta samar da sojojin haya wajen 1,000
to masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon GMT da Ghana za ku jiyo sa abokanan aikinmu daga jamhuriyar Niger da wani sabon shirin yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da yake ni gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da ya hada sautin, da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa da Muryar Amurka a birnin Washington DC.